الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. باين الله قدبن متوانن رانا مي البركة رانا الجمعة تنا مغانا أكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. domin lokacin da al'umma ta shiga wani irin yanayi na talauci da wahala da rashin tsaro da rashin zaman lafiya da rikicewa al'amuran siyasa da rashin sanin ina aka dosa, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jama'a suka gane wannan kalma, suka fahimce ta, suka yi aiki da ita a cikin aqidarsu, suka yi aiki da ita a cikin ibadarsu, suka sa ta a cikin mu'amalarsu, suka sa ta a cikin halayensu, sai da suka yi daraja, sai da suka daukaka, sai da suka yi izza, sai da suka buwaya, sai da suka yi karfi, sai da suka wadata, sai da suka samu daukaka, sai da suka mamaye duniya, sai da aka ji sunansa a ko'ina a fadin duniya. Wata rana sayyidina Umar bin Khattab, Allah ya kara masa yarda, lokacin da aka ci yankin Sham, kasar Sham aka mamaye ta gaba daya, aka kori Rumawa, aka mamaye Farisa, aka kori gwamnatin Farisa, manyan daulolin duniya gaba daya, ya tura sahabbai suka fatattake su, suka kore su, suka karbo waɗannan kasashe, suka dawo karkashin musulunci. Sai aka gaici sayyidina Umar a matsayin babban bako, yazo ya ga irin nasarar da musulunci ya samu. Sayyidina Umar kawai sai ya sa irin rigarsa, ya hau abin hawansa da dan rakiyarsa mutum daya. Ba ai convoy an hada jami'an tsaro da kayan aiki da abin furgita mutane ba. Kafin ya kai garin yayi kura butu-butu, sai da yazo bakin gari, aka zo da jama'ar gari, wani bai taba ganin Umar ba, wani bai yana jin labarin Umar, bai san Umar dinan ya yake ba, yaya zai ga Umar a wani yanayi, a wace kama, wanda zuciyar kafirai ta furgita saboda shi. Ya furgita azzalimai, ya furgita macuta, ya kafa adalci, duk duniya tana so ta ga waiwaye Umar dinnan. Sai ga Umar yazo zai shiga gari, an zo taransa su Abu Ubaida ibn Jarrah, an yo kwalliya, an yo ado, an zo taran shugaban musulmin duk duniya. Shi kuma yana zuwa bakin gari, lokacin yayi dogon tafiya a Sahara, yayi butu-butu, yayi kura. Sai Umar, sai Abu Ubaida yace, ya amiral mu'minin, shi wannan garin ka san birni ne, kuma akwai yan birni, an yi kwalliya, an ci ado, an sassa fulawoyi, an zo a tare ka. To kamata yanzu ka shiga nan kai wanka, mu kawo maka kaya na ado da kwalliya, ka caba kwalliya, ka shiga garin domin ka ƙara ba da capacity, ka fara firgita su. Sayyidina Umar kalli Abu Ubaida yace, ina baba kai ka faɗi wannan magana ba? Ai mu mutane ne da kaskantattu, mutane ne a rarrabe, a watse, wanda ba su abin da suke ba. Sai Allah ya kawo musulunci, sai ya ɗaukaka mu da musulunci. Duk ranar da muka tafi neman ɗaukaka a cikin wani abu ba a musuluncinmu ba, to Allah zai ƙara ƙaskanta mu ya maida mu baya. Don haka ba da riga muka fi kowa ba, ba da kwalliya ba, ba da ado ba, ba da girma ba, ba da buga capacity kayan kwalliya da ban tsoro ba, mun ba mutane. Allah ya bamu nasara ne, ya ɗaukaka mu, ya bamu izza, ya bamu daraja da musulunci. Duk ranar da musulmi suka aje musulunci, suka tafi wani guri domin su samu ɗaukaka, ko su samu girma, ko su samu tsaro, ko su samu cigaba, ko su samu adalci, ko su samu zaman lafiya, wallahi ba zai samu ba. Wannan musuluncin dai a cikinsa komai yake, a cikinsa jin daɗinmu yake, a cikinsa farin cikinmu yake, a cikinsa rayuwarmu yake, a cikinsa ɗaukakarmu yake, a cikinsa martabarmu yake, a cikinsa duniyarmu take, a cikinsa lahirarmu take. Shi yasa da annabi alaihi salatu wassalam ya ce, ƙulu la ilaha illallah tuflihu, kawai ku ce la ilaha illallah, duk rabon da kuke so a duniya da lahira za ku samu. Saboda la ilaha illallah ita take saita musulmi ya zama mai adalci, ya zama mai ilimi, ya zama mai daraja, ya zama mai tausayi, ya zama mai ɗaukaka, ya zama mai martaba, ya zama mai girma, ya zama mai buwaya, ya zama shugaba, ya zama ya ci nasara a komai, a kasuwancinsa, a sana'arsa, a mulkinsa, a rayuwarsa duka. La ilaha illallah ce za ta bashi wannan damar. amma ranar da aka cire Allah aka ce ba ruwan Allah ana son gyara amma banda Allah ana son ci gaba amma banda Allah ana son daukaka amma banda Allah ana son gyara tattalin arziki amma kada Allah ya shigo ciki ana son gyara siyasa amma kada Allah ya shigo ciki ana son gyara tsaro amma kada a sa Allah har wani ma sai ya ce ku sai ku ta maganan Allah to shikenan in kuka aje Allah sai ku ga mai inda za ku yanzu da aka aje Allah komai ba a yin irin na Allah komai ba a son a ce a irin na Allah ba a cin a ce a koma ga Allah ba a son a ce a tuba a gyara halaye a gyara dabi'u a gyara mu'amala a gyara zamantakewa ƙarya ta yi yawa zamba ta yi yawa ha'inci ya yi yawa bulma ta yi yawa cin amana ya yi yawa annabi manci ya yi yawa zalunci ya yi yawa rashin haƙuri ya yi yawa rashin sirri ya yi yawa rashin gasunan abubuwan sun rasa da yawa abinda zai gyara wannan shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan ka ce la ilaha illallah ka ce Allah shigo gaba mu saka a gaba kai kadai zamu bautawa kai kadai zamu karbi umarninka kai zaka tsara mana rayuwa kai zaka gyara mana kaza komai irin naka zamu irin yadda kace ai zai dama musulunci addini ne na adalci da haka muna son adalci Allah ya ce ku yi adalci addini ne na gaskiya masu son gaskiya ba za su guje shi ba addini ne na amana masu son amana ba za su guje shi ba addini ne na wato gina duniya mai inganci akan ilimi masu neman ilimi na gaskiya ba za su guji addini ba na gina zaman lafiya na gina tsaro na gina aminci na gina tausayi na gina kyakkyawan mu'amala shi yazo ya faɗi darajar uba ya faɗi darajar uwa ya faɗi darajar malami ya faɗi darajar mata ya faɗi darajar yaya ya faɗi darajar yan uwa da makota da abokai har dabbobi sai da ya faɗi darajar su da kimar su da haƙoƙin su har dabbobi har tsirrai ya kafa zaman lafiya tsakanin musulmi da musulmi da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba yadda za a zauna lafiya kowa a bashi haƙin sa babu cuta babu cutarwa la tazlimuna wa la tuzlamun shi yasa lokacin da muka bijire wa wannan kalma da abin da ta kunsa na gyaran ibada yanzu da yawa wasu saboda neman kuɗi ko neman mulki ko neman mukami ko neman siyasa ko cin zabe har shirka suke sai mun ce tafi gidan boka ya ce yana son ya ci zabe a ce yanka kaza ko yanka mutum ko yanka dabba ko binna kaza ko yi zindir ka je makabarta kai kaza akan kabari ka yanka kaza ka aikata kaza saboda idansa ya rufe yana son mulki wani sai ya shirka ya fita daga addinin musulunci don ya samu mulki wani kuɗi yake so da gaggawa sai ya tafi gidan bokaye je ya shirka ya tsafi ya siddabaru don ya samu kuɗi ko don ya samu ɗaukaka ko don ya samu promotion a wajen aiki ko don ya samu farin jini ko ya samu ɗaukaka ko ya samu buwaya ko a san shi sai ya je ya shirka kaga ya saba la to har abada wannan daraja ba za ta samu ba ko ta samu ta ɗan ƙanƙanin lokaci ce za ka ga ƙarshen wannan mutumin sai ya samu ƙasƙanci a rayuwarsa domin tunda ya rena Allah ya rena bauta Allah ya rena cewa Allah ke bayarwa ke hanawa ke ɗaukakawa ke ƙasƙantawa Allah ta'ala ɗaukaka na hannunsa girma na hannunsa buwaya na hannunsa komai yana hannun Allah wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum saboda haka komawa ga Allah shine cin nasara da haka la ilaha illallah muhammadur rasulullah wani ta ake kira kalmar tauhidi ita ce babudin aljanna wannan kalma ita ake kira kalmar hada kan musulmi kalmar hada kan al'umma domin wannan kalma tana tabbatar da kadaitakar Allah da bauta kuma tana kore shirka tana kore siddabaru tana kore tsubbace-tsubbace da makamantansu kuma ana kiranta kalmar ikhlasi domin tana sa a tsantsanta bauta ga Allah ana kiranta kalimar taqwa domin tana koyawa mutane yadda za su bi umarnin Allah kuma su hannu daga hannun Allah ana kiranta kalma mai dadi saboda dadinta a wajen fada da dadinta a wajen aiki da dadinta a wajen kujerewa da kuma alherin da take jawa ana kiranta igiya Allah mai karfi saboda ba za ka taba rike la ilaha illallah ka koma baya ba ana kiranta kalmar gaskiya saboda gaba ɗaya musulunci gaskiya ne shi yasa mara gaskiya ba sa son ai musulunci ba sa son musulunci saboda shi addini ne na gaskiya da yake son gaskiya yace a koyi gaskiya a san gaskiya ai aiki da gaskiya a yada gaskiya a koyar da gaskiya da al'amarin sa na gaskiya ne ana kiranta kiran gaskiya saboda an kira ka zuwa ga la ilaha illallah an kira ka zuwa ga gaskiya ana kiranta mabudin aljanna domin da ita ake shiga aljanna ana kiranta mafi girman zikiri domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce mafi daraja abinda na faɗa da ni da annabawa da suka gabace ni shine la ilaha illallah ana kiranta tushen addini ana kiranta asasin addini domin akan ta aka gina addini ba kalma ce da za a faɗe ta da baki kawai a rayuwa ce gaba ɗaya ta zuciya kuma ita take haskaka tafarki ita take jawo tsira a duniya da lahira saboda haka wannan kalma tana bukata a samu ilimi ta yi kira zuwa ga ilimi kisa Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah kasancewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kai wannan ilimin kai wannan karatun a matakin farko tana koya mana yaqini da sakankancewa da samun karfin zuciya da kwazo da jarumta da dagewa addinin musulunci bai zo da kasala ba bai zo da mutuwar jiki ba bai zo da zaman banza ba bai zo da ya zaburar da mutane su tashi su sana'a su aiki su yi karatu su ilimi su samu yaqini arziki yana hannun Allah annabi alaihi salatu wassalam ce da ka zauna kana roƙon jama'a ƙara ka dauki gatari ka sa igiya a wuyanka ka tafi daji ka je ka saro itace ka kasa akan hanya ana kiranka wane mai sai da itace a musulunci yafi maka daraja da a ganka kofa gidan wani kana bara kana roƙon ya baka wani abu dan ba za ka yi daraja ba a nan gurin saboda addini ne da ya koya mana yaqini tsakaninmu da Allah yaqini arziki yaqinin wadata yaqinin zaman lafiya da kuma yaqini da cewa la ilaha illallah in muka rike ta za mu fita daga kowane irin yanayi sannan ya zo mana da ikhlas duk abinda za ka yi kai ikhlasi kai dan Allah Allah yana son duk abinda za a yi dan shi shine aiki mai daraja mai kima aiki mai ikhlasi dan kadan sai ya jawo maka alheri mai yawa aiki mai yawa ba ikhlasi to ba zai zama karbabbiya gurin Allah ba sannan tana koya mana gaskiya ita wannan kalma gaskiya ce abinda take kira zuwa gare shi gaskiya ne kuma tana koya wa mutane gaskiya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai shaida la ilaha illallah da gaskiya a zuciyarsa sai Allah ya haramta masa shiga wuta sannan soyayya ka so Allah ka so manzon Allah ka so bayin Allah na gari ka gina soyayya addinin musulunci da zo da kiyayya da gaba da bakin ciki da hasada da keta da mugunta da sharri da nunkufurci da nufin sharri ga mutane duk waɗannan munanan ɗabi'u yayi tur yayi Allah wadai da su to da kai kira ga so Allah a so manzon Allah ka so dan uwanka musulmi ba dan koi ba sai kana son sa dan Allah ka so masa alheri irin wanda kake so makanka sannan wannan kalma tana kira zuwa ga mika wuya jawuwa zawuwa zuwa ga Allah da manzansa koma zuwa ga Allah da manzansa ruko da abinda Allah ya ce da manzansa inda an rike wannan ba za a samu tashin hankali ba ba za a samu fitintunu ba ba za a samu zubar da jini ba ba za a samu gaba ba ba za a samu kiyayya ba ba za a dauki makamai wani yana kisan wani wani yana saran wani wani yana raudata wani wani yana kaskantar da wani duk wannan ba za a yi ba zagi ma kadai musulunci ya ce fasikanci ne ka zagi mutum ma fasikanci ne balle ka dauki makami ka kai masa hari sannan wannan kalma ta koya mana alqabul karbar ita kanta kalmar da karbar duk abin da kalmar ta zo da shi da kuma karbar duk wani sako da ya zo daga wajen Allah subhanahu wataala ba tare da nuna girman kai ko nuna abin da ya kama da haka ba da kuma bujirewa duk wani abin da ya sabawa Allah karara duk abin da ya zama kafirci ne karara ya kamata musulmi su watsar da shi su fita sha'aninsa su yi fankwana da shi domin kafirci abu ne mai hatsari da yake ruguje addini sannan yin aiki musulunci addini ne na a tashi a yi aiki bayan an yi aiki da la ilaha illallah a tashi a zabura a cika kasuwanni a cika gonaki gamu da kasan noma burjik gamu da wurin kiwo burjik gamu da kasuwanni burjik ga sana'o'i nan burjik kawai mu ake jira mu tashi mu zabura mu je mu kama sana'a mu kama aiki shi kuma Allah ya saukar da albarka sama ta yi kuka ƙasa ta yi dariya ma'ana a zubo da ruwan sama ƙasa kuma ta tsira a samu arziki ta ko ina kowa ya zama cikin jin daɗi amma sharaɗin shine a riƙe Allah subhanahu wataala sannan wannan kalma tana nuna mana girmamawa addinin musulunci akwai girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama addinin Allah da girmama dukkan wanda suka cancanci a girmama su a girmama sahabbai a girmama malamai a girmama ahlul baiti a girmama iyaye a girmama manya addinin musulunci bai dab da fitsara ba bai da rashin kunya ba ya ce wanda yake baya ganin girman manyan mu baya tausayin na ƙasa mu baya tare da mu sannan addinin wato taimako taimako wannan kalma idan mutum ya rike ta zai samu taimakon Allah zai samu gudunmawar Allah zai samu agajin Allah ba wanda ya sai karya ka ko ya kaskanta ka ko ya kai ka ƙasa in ka rike la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan wannan kalma tana kubutar da mu daga ainihin abin da ya shafi shirka tana kuma dora mu kan tauhidi tana hada mu da ƙarya ta dora mu kan gaskiya tana hada mu tana hana mu zalunci dora mu kan adalci tana hana mu jahilci ta dora mu kan ilimi tana hana mu rarrabuwa ta hada mu kan hadin kai da san juna saboda kalma ce ta zo da wannan sannan wajen shari'a yadda ake ta kuka shari'a ta tabarbare to addinin musulunci shi a shari'ar sa adalci ne gaskiyar ta tsabata ba sani ba sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqalai uku ne amma an zo lahira biyu wuta za su wuce alqalai uku ne amma bi yan wuta ne alqalin farko wanda ya san wannan abin shine gaskiya kuma ya zarta da hukunci akai yayi bincike iya binciken sa ya kuma samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zatansa mai karfi ko yaqinin sa cewa wannan shine daidai kuma yace kai daidan hukunci da daidan shi kada ya tsira gaban Allah mutumin da ko bayan yayi bincike a alƙalancin sa ya gano wannan shine mai gaskiya ko wannan shine daidai sai ya dauki daidan da gaskiya ya ba wanda ba shi ba to wannan mutumin yana zuwa lahira kafin a fara hisabi an yi wuta da shi na uku shine alƙalin da shi bai ma tsaya ya fahimci waye mai gaskiya ba bai tsaya yayi bincike ba ba ma shi da ilimin shari'ar ba shi da gogewa ba shi da masaniya sai ya dauki haƙƙin wani ya ba wani bisa jahilci to wannan shi ma ana zuwa lahira za a yi wuta da shi hakan zaka shiga alƙalanci ko zaka shiga lauyanci ko zaka shiga aikin dan sanda ko zaka shiga jami'in tsaro to kana da lada mai yawa kuma kana cikin hatsari mai yawa idan ka aiwatar da aikin ka kan daidai da adalci to zaka fi kowa samun lada in ko ka zalunci mai haƙƙi ka ba mara haƙƙi haƙƙin sa to wallahi tun a duniya zaka ga kaskanci sannan ka je lahira kuma ka ga kaskancin da yafi wannan girma to da haka wannan harka ce mai hatsarin gaske amma ko mai ladan gaske in kai gaskiya akwai lada in kai rashin gaskiya akwai abin nan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da waje da zuciyarka da halinka da dabi'anka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da la ilaha illallah take koyarwa sannan koyan ilimi addinin musulunci bai yarda ka zauna cikin jahilci ba lalle ka samu malami ko makaranta kullun ka dinga koyan koda kalma daya ce idan kana koyan kalma daya kullun a wata kana da kalma 30 ako wanda ya san kalma 30 a wata akalla dai ya fita daga jahilci kala 30 wanda ya fita da jahilci kala 30 duk kullun kai tambaya daya baka amsa ka rubuta da ka shekara fa yanzu ka san matsala 365 amma wani a rayuwarsa kab baya tambaya wa yasalul ulama baya yi sai ya gama tabargazo sai ce aka rama kallawa wai shi lamarin nan yake ne wallahi nayi kaza ba fa zan yi kaza ba sai ya gama sai kuma yazo ya ce yana tambaya kuma a gaya masa hukuncin kuma ya ce to yanzu malam ya za a yi istighfari za a yi koya za a yi to da haka wallahi hilu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lafi kira zuwa ga Allah koyar da mutane kira zuwa ga Allah kala biyu ne akwai kira da baki akwai kira aikace waɗanda suke kewaye da mu waɗanda Allah bai azurta su da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba haƙƙinmu ne mu koya musu la ilaha illallah mu kira su zuwa ga la ilaha illallah amma ba sai da baki ba da kyawawan halayenmu da kyawawan ɗabi'unmu da nagartanmu da mutuncinmu da darajarmu sannan kuma tana koya mana wato raja'i sa fata da kuma tsoro wanda rayuwar dama ka take tafiya da dogaro ga Allah da tabbatuwa kan addinin Allah wannan kalma tana da tasiri a ɓangarorin musulmi guda uku bangare na farko bangaren aqida wanda ya rike la ilaha illallah ya kudure la ilaha illallah zai samu aqida ingantacciya kuma zai samu kyakkyawar rayuwa wanda ya saka la ilaha illallah cikin ibadarsa ma'ana gaba ɗaya rayuwarsa babu sum'ata yana yin ta ne saboda Allah kuma yana yin ta da ilimi zai samu tasiri wanda ya saka la ilaha illallah cikin halayensa tauhidi zai gyara masa halayensa zai yi tawazu dan ya san Allah shine mai izza zai yi gaskiya domin ya san Allah yana ganin sa zai hakuri domin ya san Allah zai biya shi manzo Allah ya ce wanda Allah ya fi so a cikin ku wanda suka fi kyawawan halaye na hudu za a ga tasirin wannan a cikin mu'amalar sa in dan kasuwa ne za a gan shi da gaskiya a cikin siye da siyarwa mai adalci a hukuncin sa amintacce a cikin aikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kasuwa mai gaskiya amintacce yana tare da annabawa da siddiqai wanda ya rayu tare da la ilaha illallah da gaske duniyar sa za ta yi kyau lahirar sa za ta yi kyau ya mu bayin Allah ya kamata mu rike wannan kalma ta tabbata a zukatanmu domin za ta gushe mana tsoro daga dukkan halittun Allah za ta cika zukatanmu da aminci da Allah kuma za ta sanya mu samu tabbatuwa a lokacin fitina duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda baya so aka ce waye baya so, yace wanda ya bi ni zai shiga aljanna, wanda ya saba min ba zai shiga ba. Kuma yace na ban muku abu biyu, in kun rike su ba za ku yi asara ba, ba za ku yi nadama ba, shine littafin Allah da kuma sunnata. La ilaha illallah ba kalma ce kadai da ake faɗa da baki ba, addini ne da ake rayuwa a kansa, tsari ne da ake tafiya a kansa, tafarki ne zuwa ga aljanna. Mu jaddada imani a zukatanmu, mu raya wannan kalma a tsakanin zukatanmu da rayuwarmu, mu yawaita faɗarta, mu koyawa ƴaƴanmu, mu rayu tare da ita. Allah ka raya mu akan tauhidi, ka karɓi rayuwarmu akan tauhidi, ka sa kalmar mu ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allah ka gyara mana ƙasarmu, ka gyara mana tattalin arzikin ƙasarmu, ka gyara mana tsaron ƙasarmu, ka gyara mana siyasar ƙasarmu. Allah duk wanda zai ji ƙanmu, wanda zai taimake mu, wanda zai kawo mana sauki, Allah ko shi muke so ko ba shi muke so ba, Allah ka bashi. Allah zaɓen nan da za a yi, duk wani azzalimi Allah ka tuma shi da ƙasa. A kowace jam'iyya yake Allah ka tuma shi da ƙasa. Allah kada ka bawa azzalimai nasara, tun daga zaɓen kansiloli har zuwa shugaban ƙasa. Allah duk azzalimi a kowace jam'iyya yake a ko'ina ya fito, Allah ka tuma shi da ƙasa. Allah wanda zai yi mana adalci, wanda zai kawo mana sauki, wanda zai tausaya mana, Allah ko shi muke so ko ba shi muke so ba, ko yana da ƙarfi ko ba shi da ƙarfi, Allah ka ba shi nasara. Allah ka zaunar da mu lafiya. Subhanallahi wa bihamdihi.